الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا وانا مجلسي نشدا شكم مجالس امنا تفسير القرآن دميكي اشكم وتر رمضان وانا مسلاتي na al-furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da albarka da kariya a yau 6 ga watan Ramadan hijira ta 1446 kuma a shekara ta 2025 ta miladiya a shi ma 6 ga watan 3 kenan a zamu fara amsa tambayoyi kafin mu tashi a aya ta wa idha qila lahum ku wa idha qila lahum taquma baina aydikum aya ta nawa kenan ta 46 na'am koi da jiya aka aiko ba ma ida amsa su ba ta farko wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina maka fatan alkhairi Allah ya ji kan hajiya amin yace tambaya ta ita ce menene ila'i kuma ya ake yin sa kuma wani tabi'a ce mace za ta yi ta cancanci ila'i wallahi malam matata ba ta kyautata min kuma ba na son sakin ta saboda dalilin fadin Allah wala tansawul fadla bainakum amma wallahi malam ba ta kyauta mu gashi hakan ya sa ni da ita kowa baya ta kowa ce nake so na yi mata ila'i ko hakan zai sa ta gyara Allah ya kara lafiya da imani amin a ila'i asalin ma'anar sarrantsuwa a wato Allah ta'ala ya ce wala ya'tali ulul fadli kada ma abuta falala su yi rantsuwa daga cikin ku itala daga ila'i din ne ala yuli idan mutum yayin rantsuwa saboda haka ma'anar ila'i shine mutum yayin rantsuwa cewa ba zai kusanci matarsa ba wanda ɗaya daga cikin hanyoyi ne da mazaje suke yi ma matansu a jahiliya sai a bar mace ta zauna ita ba a zaman aure ba ita ba sakakka ba to sai alqur'ani yazo sai sanya masa iyaka aka sanya iyaka wata hudu Allah ya ce lilladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wadanda suke yin rantsuwar rashin kusantar iyalansu to za a saurara musu tsawon wata hudu to sai aka sanya mai ila'i tsawon wata hudu to idan tsawon wata hudu yayi mutum bai karya rantsuwar ba ta hanyar ya komo ya ci gaba da alakar auratayya tare da matarsa to matar tana da haƙi ta ɗaukaka al'amarin ta zuwa ga alƙali shi kuma alkali zai umarce shi da ɗayan abubuwa guda biyu ko dai ya warware rantsuwa ya dawo ya ci gaba da mu'amalar auratayya tare da matarsa ko kuma ya sake ta idan bai kowane ɗaya daga ciki ba sai alkali ya sake ta saboda in aka wuce wata hudu cutarwa ne ga mace me ya cutarwa za ta cutu a ɗabi'arta kuma za ta iya cutuwa a addininta domin wannan zai iya sanya ta ta shiga hanyar saba ma Allah to a bisa haka shari'a ce la'akari da wannan to shi hanyar da shari'a ta zo da shi yayin da mace ta zamanto ba ta kyautatawa kauracewar yana daga ciki amma ba sai da rantsuwa ba idan mutum ma ya kaurace ba tare da rantsuwa ba ya sanya ma kansa mudda babu laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaurace ma matansa tsawon wata daya yace ba zai kusance su ba zai zo wajen su ba har tsawon wata daya shine yaje ya tare a wani a wani dan bene a cikin gidan bai zawo ba sai bayan kwana 29 shine har Aisha radiyallahu anha tace ai watan bai cika ba yau kwana 29 sai yace to ai watan da kusan yayi irin ɗabi'ar mata ta nuna kan cewa wai ita bata damu ba kuma tana cikin damuwar to amma haka ɗabi'ar mata suke to don haka akwai usulubi daban-daban na maganin rashin kyautatawar mace na farkon su wa'azi saboda ka kai matar ka wa'azi sannan kuma da kauracewa kauracewa to amma kana da ka'ida ta shari'a iyakar ka wata hudu ba za ka wuce haka ba wannan shine ila'i to akwai abin da yake daukan hukuncin ila'i ko ba ila'in bane idan mutum ya kaurace ma matarsa ba tare da yayi rantsuwa ba ya rabu da ita baya kusantarta to idan idan har ya kai muddar ila'i ko bi ce yayi ila'i ba ya zama to mai ila'i kuma shari'a ta ba ma macen da mijinta ya mata haka damar ta daukaka al'amarinta ya zuwa ga shari'a shari'a kuma za ta umarci mijin ko dai yayi dawo yayi fai'u wato shine ya dawo ya ci gaba da mu'amala aure ko kuma yayi saki in kuma yayi ki sai alkali ya raba auren na'am ko bai gaya mata ba ya zama to mai ila'i sai dai idan uzuri ne ya sanya shi kama rashin lafiya wannan wani abu ne daban amma shi ma ko haka din ne za ta iya ɗaukaka ƙara sai dai idan irin wannan ne shi ana ba ma mutum shekara ɗaya domin ya nemi magani idan shekara ɗaya ta wuce bai samu abin da zai inganta lafiyarsa ba ya dawo ya ba ma matarsa haƙƙin auratayya to shi ne alƙali zai iya wato raba auren saboda haka akwai bambanci tsakanin ila'i da halin rashin lafiya shi ila'i mutum ne ya sanya ma kansa ya ƙi a kusantar iyalinsa to shi wannan muddarsa wata hudu shi kuwa a rashin saduwa da iyali saboda uzurin rashin lafiya to shi wannan ana sanya shekara ɗaya daga ran da mace ta kai ƙara shi ma sai ran da ba daga ran da ya kaurace mun ba daga ran da mace ta kai ƙara daga ran da ta sanar da alkali cewa gashi mijinta ya kaurace mata to sai a bashi dama a ce to ka dauki in aka ji cewa in yace uzurin sa shine rashin lafiya ko kuma ya kawo dai ko menene hanzarin sa to sai a bashi shekara ɗaya kan ya je a cikin shekara ɗaya din nan ya samu ya dawo da mu'amala aure sannan wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ji kan hajjiya da magabatan mu amin Allah ya yi wa rayuwa albarka ya albarkanci zuriya amin ya ce ni ne nake yaron shago mun yi da mai gidana zai rinka kawo min abinci amma wani lokacin baya kawowa sai ya ce in ɗauka a shagon in ci abincin amma yanzu cinikin shagon ya canja in na ce zan rinka ɗaukar in ci abinci a cikin kuɗin za mu samu matsala saboda irin mutanen nan ne masu zargi shine da muka zo lissafi sai ina ƙara masa kuɗi don in rinka samun wanda zan sha ruwa don wallahi kwana ukun da suka wuce sai dai in sha ruwa kawai in haƙura don kar na ɗauka mu samu matsala ni kuma abin ya dame ni malam ya matsayin wannan yake a shari'a nagode Allah ubangiji ya yi wa rayuwa albarka a sha ruwa lafiya eto ya halatta ya zamanto daga cikin ladan wanda yake aiki ya zamanto ciyar da shi to kuma ciyarwar sai a zamanto ciyarwa ne bil ma'ruf ciyarwa ne bil ma'ruf abinda yake sananne a cikin shari'a kai ka san karfin kantin ka san kuma matsayinka idan zaka iya cin abinci to da miya da nama dan naman da ake ci nama yanka ɗaya yanka biyu mai yanka uku ba ka ce za ka ci da kaza da farfe su ba to sai ka ɗauki abin da yake shine bil ma'ruf daidai gwargwado daidai gwargwado to idan ka ci ko da zai shiga cikin cinikin kantin wannan a shari'a ba ka da laifi saboda ladanka ne kuma abu ne wanda yake ka yi shi bil ma'ruf to amma in ka yi shi bisa abin da yake ba ma'rufi ba me ba ma'rufi ba ka yi abin da yake yafi karfinka ka ce ka kira mai abinci ka ce ai maka haɗin du to kaga wannan ka san so kace ka kwantar da shi ko kuma ka kirawo ƴan makwabtanka su ma waɗanda yake su ba ai musu wannan ba ka ce su zo ku rinka cin abincin tare duk kai ka ɗauki nauyin wannan to wannan ba ma'ruf ba ne amma in abu ne wanda yake kai shi bil ma'ruf kada ka ji tsoron ka yi saraha da shi ga mai gidanka kada ka ji tsoron kai saraha da shi ga mai gidanka ka gaya masa cewa ga abin da kake ɗauka na kuɗin abinci kuma ya san irin yanayin yau da ƙarancin ciniki da tsadar abinci wannan zai sanya shi ya fahimta amma kada ka zauna da yunwa kuma haƙƙi ne Allah madaukakin sarki shine ya baka ka'idar shari'a shine a ce ga ladan da za a baka ya zamanto sananne gare ka da gare shi saboda ita ujira bai halatta ta zamanto akwai jahala akwai rashin sani a cikin ta ba ladan aiki to amma idan aka mayar da shi zuwa ga abin da yake sananne a cikin al'ada cewar daga cikin abin da za a baka har da cin abincin da kake yi a kullun wato a kanti to wannan an san shi bisa al'ada ga irin abin da ake yi to wannan babu laifi duk da yake akwai jahala din to kuma shine kanti sai ya san cewa shari'a ita ce ta bada wannan dama kada ya zamanto sanadiyar kofar rigima in kuma zai zamanto kofar rigima tsakanin ku to a ajiye cin abinci a rinka biyan ka kudin lada na jiran kanti da kake yi a sa maka albashi shikenan babu laifi ko da asara ko ba asara sai an biya ka albashi wannan shine asali a cikin shari'a abin da yasa aka koma ya zuwa ga wancan saboda a sauƙaƙa ma mutane amma idan sauƙin zai kai ya zuwa ga rikici da jayayya da sabani to sai a koma ya zuwa ga asali na shari'a wanda yake ɗaukewar rigingimu tsakanin masu mu'amala wallahu ta'ala a'lam ya yanke masa ya ce ka rinka ɗaukan kaza ka ci abinci idan zai iya wannan ya halatta in ya yarda da wannan idan bai yarda ba zai iya cewa a gaskiya a yi min ƙari wannan ya halatta in ya yanke masa wannan shi ma maganin rigima ne ya ce yana ƙara kuɗi bai ko? Oho yana ƙara ma customers kuɗi don ya samu wancan balance ɗin da ake bashi to shi riba ba ta da idan ya zamanto yana yi ne ba domin maslahar mai kantin ba ya yi ha'inci ya ci amana wajibi domin wani lokaci ƙarin kuɗin da zai yi zai kori masu saya to kaga lokacin da sai ya zamanto mai kantin ya cutu to a nan wajen ya yi ha'inci tunda shi ɗan aiki wanda aka ɗauke shi hannunsa hannun amana ne amintacce ne don haka wajibinsa shine ya yi abin da yake zai zamanto ya tsare maslahar wanda ya ba shi amana to amma in ya ce zai duba maslahar kansa ne ba maslahar wanda ya ba shi amanar ba to wannan zai zamanto ya yi cuta shi ya sa mafi kyau a yanki ko a ce ga kudin abinci da za a rinka ba shi wanda yake juzu'i ne na ladansa in kuma har aka ce ga abin da za a ba shi na abinci to ya zamanto abu ne wanda yake bisa al'ada an san shi ne irin nau'in kudin abincin da ake ɗauka والله تعالى أعلم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
نعم الله تعالى يقول وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إذا أكتشد ku ji tsoron abin da yake gabaninku da kuma abin da ya wuce ta bayanku la'allakum turhamun domin a ji kanku to ba a faɗi jawabin ba jawabin shine abin da ayar ta nuna na jawabin na wato jawabin shine a'radu sai su bijire su ƙi wato izina da wa'azin da aka yi musu wato yayin da Allah ya ambace ayoyi waɗanda suke kira ya zuwa ga tunani sai kuma Allah madaukakin sarki ya biyar da cewar idan ayoyin ma ba su yi amfani ba to ga kuma wa'azi bugu da ƙari bayan aya wadda za ta sa a yi tunani na hankali to kuma akwai wa'azi wanda zai sa zuciya ta ji tsoro wanda zai sa mutum ya shiga taitayinsa ya yi wato narko wanda ake bashi wanda wato kasheji da ake masa wanda zai sa ya tsorata, saboda tsoro ɗaya daga cikin halayen zuciyar dan adam ne da suke sanya shi yake shiga taitayin sa, wanda koda tunanin hankali bai kai shi zuwa gare shi ba, jin tsoron abin da zai iya samun sa wannan zai iya sanya shi wato ya karbi abin da ake tsoratar da shi da shi. To menene abin da ake tsoratar da su? Shine ma baina aidikum, abin da yake gabanin ku, abin da yake gabanin mutane shine tashin alkiyama. Ɗaya daga cikin abubuwa da suke sanya mutum ya ji tsoro shine a gaya masa abin da yake gabansa na tashin alkiyama, da kuma na mutuwa da take gabansa, da kuma abin da yake bayansa shine abin da ya samu al'umomi da suka gabata. Abin da ya samu al'umomi da suka gabata yayin da suka ƙaryata manzanni yanda Allah ya halakar da su, yanda halakar wannan abu ne wanda yake sananne a cikin tarihi, wanda wannan halakarwa yau da gobe tana faruwa. Shine hatta irin abin da a cikin zamani ake ganinsa na saukar azaba ga mutane daban-daban, kamar ambaliyar ruwa, kamar girgizar ƙasa, kamar iska da guguwa wadda take zuwa ta rinka ɗauke mutane, tana ɗauke gidajensu, tana yin jifa da mutane, tana buga su a ƙasa suna mutuwa, da kuma sauran jinsi daban-daban na wato uquba da yake samun mutane. Duk waɗannan ababen da suke sanya mutum ya yi sauna ya ji tsoro. To Allah ya ce idan aka ce musu ku ji tsoro, ku yi taqwa, wato ku ɗauki wiƙaya, ku ɗauki tsari da kariya ta hanyar duba da abin da yake gabanku da kuma duba da abin da yake bayanku, wannan zai sanya ku ce ya kamata mu shiga taitayinmu, mu san rayuwar nan abin da ake gaya mana na ayoyi ɗinnan da suka gabata. To fa gaskiya, gaskiya ne, Allah ɗaya ne, kuma manzannin Allah sun zo da gaskiya. To amma su waɗannan kafirai yayin da ake karanta da aka gaya musu wannan wa'azi sai su bujire, ba a faɗi wanda yake wa'azin ba, sai kawai aka ce wa idza qila lahum, in aka ce musu, domin an san babu mai faɗa musu haka illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda girmama maganar sai aka faɗe shi ba tare da ambaton da wanda yake yi ba, kace idan aka ce musu, wato wannan faɗa ce wadda take mai girma, wadda take zuwa da ba ma sai an faɗi wanda yake faɗa ba, domin muhimmancin faɗan shine abin izina da shi. To a cikin wannan ayar akwai ishara ga cewa at-taqwa, jin tsoron abin da zai samu mutum sababi ne na saukar rahama, tunda Allah ya ce la'allakum turhamu, abin da aka gaya musu kenan, ku ji tsoron abin da ke gabaninku da abin da yake bayanku domin a jikanku. Wato taqwa sababi ce ta saukar rahama, kamar yadda Allah ta'ala ya ce dangane da mutanen annabi Nuhu, walitattaqu wala'allakum turhamu, yace yayin da Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wala'allakum turhamu, kuna mamaki ne wato wa'azi ya zo muku daga ubangijinku domin akan harshen mutum daga cikinku domin ya gargade ku, kuma domin ku ji tsoro, ku yi taqwa domin a jikanku. Wato taqwa ita take sanya ake jin kai, shi yasa koyaushe ake cewa wato in azaba ta sauka tana sauka ne saboda saban Allah. To ɗaya daga cikin abinda yake kawar da azaba shine saukar rahama, ɗaya daga cikin kuma manyan abubuwan da suke saukar da rahama a cikin al'umma sune wato jin tsoron Allah. Jin tsoron Allah sanadiya ne na saukar rahama a cikin al'umma, kamar yadda wannan ayat ta faɗa. Allah ya ce kuma wa ma ta'tihim min ayatin, babu wata aya da ta zo musu, min ayati rabbihim, daga ayoyin ubangijinsu, illa kanu anha mu'ridin, face sun kasance masu gujirewa ne ga barin wannan aya. Wato mene zuwan ayar? Yana zuwa ne da tilawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga alqur'ani, domin alqur'ani shine yake bayyana ayoyin Allah. To idan aya ta zo musu ta hanyar aka karanta musu, aka ce ku yi izina da ayar Allah, kuma ayar nan daga cikin ayoyin ubangijinsu, to sai su bijire daga gareta. to wani lokaci ba ta tilawa bace ta janyo hankali domin Allah madaukakin sarki ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim zamu nuna musu ayoyinmu a sassa da kuma a cikin kawukansu saboda haka daga cikin hawadithud dahr abinda yake faruwa yau da kullun akwai aya sai idan ayar ta zo masana Allah masana al'amarin Allah sai su ce wannan al'amari abin ai izina da shi ne wannan al'amari aya ne to wannan ma yana daga cikin zuwan aya domin komai aya ne ga Allah amma mutane da dama suna rafkana ga barin wannan ganin aya wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa aya a sammai da ƙasa suna wucewa da ita amma suna bijirewa ga barinta aya ce amma ba sa ganinta shine kamar yanda zaka ga Allah madaukakin sarki ya jarabci mutane da wata haditha da wani al'amari na da yafi karfinsu na tashin hankali ko na tsanani ko na cuta ko na rashin lafiya maimakon wannan ya zamanto sanadiyar a gane kan cewa wannan aya ce fa daga Allah sai kaga an bujire ana kawo wani tafsiri daban wanda yake jefa mutane a cikin daji ya imantar da su ga barin ganin ayar Allah a ciki shine abinda zaka rinka gani mutane in an nuna musu kan cewa abinda yake faruwa na fari alal misali kan cewa abu ne wanda yake daga Allah a tashi a tuba zuwa ga Allah ay raddul madali ay sallar roƙon ruwa sai a rinka nuna kan cewa a wannan abu ne wanda yake dama yana jujjuyawar yanayi bayan kowace shekara goma akan sami irin wannan ku tuna da farin da aka yi 1973 ku tuna da 1983 ma an yi irin wannan ku tuna sai kaji ana ta kawo wannan dan a jefa mutane cikin dawa ya zamanto an sanya su sun bijire daga ayar Allah kowane al'amari wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata wannan waka ta Jarir da yake cewa a kowane al'amari akwai aya ta Allah da take nuni akan cewa Allah shi kadai ne kuma gashi nan Allah ya faɗa a ƙarshen surati Yusuf wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha da yawa aya a sammai da ƙasa suke wucewa da ita to babu wanda yake fahimtar ayoyin Allah sai masana Allah wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi wa ma yaqiluha illa al alimu waɗannan misalai ne da muke buga su ga mutane amma babu masu hankaltar su sai mutane waɗanda suke masana da ilimin Allah masana da wato sanin Allah masana da sanin al'amarin Allah to malamai rabbaniyun masana alqur'ani da sunna malaman addini su ne za su janyo hankali su gaya wa mutane wannan aya saboda haka wa ma ta'tihim min aya babu wata aya da za ta zo musu ayar za ta zo ta hanyar bayanin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma za ta zo ta hanyar abubuwa da suke faruwa yau da kullun wanda masana Allah magadan annabawa za su ce jama'a ku yi la'akari da wannan abin aya ce daga Allah mu shiga taitayin mu a ji tsoron Allah to wannan shine abin da ake so to amma su kafirai ko yaushe aya ta zo musu daga cikin ayoyin Ubangiji sai su zamanto masu bujirewa ga barinta ai ba za su yadda ba ba za su ji wa'azin ba ma ba za su amince ba za su ce me ye dalili akan cewa waɗannan abubuwan da ake faruwa a gabanmu na tashin hankalin ranar alkiyama za su faru me ye dalili to ba za ka ji menene dalili ba amma abin zai zo ya same ka kamar yanda mutum yake musun mala'ikun mutuwa yana cewa babu wani saboda yana jira wato wani wanda ya samu Nobel Prize a physics ko a wani fanni na ilimi ya zo ya ce masa ai akwai mala'iku in ya faɗa sai su yadda to shi ko Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan ya sanya shi a cikin zai dan ya jarabta mu da mala'iku za su bayyana ga mutane to babu sauran jarabawa yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimin randa duk za su ga mala'iku babu albushir ga masu saban Allah don babu sauran jarabawa tunda Allah madaukakin sarki ya jarabce mu ne ya gani su wane ne za su ji tsoron Allah alhali basu ganshi ba, su waye za su yi amfani da tunanin su su ga ayoyi na manzanci a hannun manzanni su gaskata su su san cewa ilimi ba ilimin mu ba zai kai ya zuwa ga wannan ba, amma Allah ya sanar da mu a harshen manzanni wanda mun yi shaida akan gaskiyar su, bari mu imani. To wanda duk ba su yadda ba suka ce suna jiran wani abu ya zo musu ne na ilimi ba ta hanyar manzanni ba, ba zai musu ba, ba zai zo musu ba, sai randa abin ya same su, kuma randa abin ya same su ba za su rayu ba ballantana su ba da labari, ba za su rayu ba ballantana su ba da labari su ce jama'a da kuke shakka ku daina shakka, ya ku ya ce ya su ƴan uwansu a cikin agnosticism, ƴan uwansu a cikin ilhadi, a cikin ƙaryata addini, ya ce to yanzu fa ku gane addinin nan fada abinda masu addini suke fada gaskiya ne, kamar masu maganar da muke nake yawan ambata muku wager din Pascal, Pascal's wager, waɗanda zai ce to wato yayin da aka ce idan ka mutu akwai tashin za a tashe ka, wanda ya gaskata idan ya mutu aka tashe shi to dama ya gaskata, wanda ko ya ƙaryata idan ya mutu kuma ya zo za a tashe shi sai ya wannan ƙaryatarsa da ta yi masa ba ta amfana masa da komai ba, amma wanda ya gaskata in ma ba haka ba ne bai cutu ba, amma wanda ya ƙaryata in ya tabbata haka ne to shi ne ya shiga cikin tashin hankali, shi ne waja ɗin Pascal au bi ma'anahu da yake faɗa. Pascal kun san sa, wanda yayi geometry. To sannan Allah ta'ala ya ce wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, kuma idan aka ce da su ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku da shi, qala alladhina kafaru lilladhina amanu, sai waɗanda suka kafirta sai su ce ma waɗanda suka yi imani anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama, yanzu za mu ciyar da wanda inda Allah ya so sai ya ciyar da su da kansa, in antum illa fi dalalin mubin, ku dai kuna cikin batane mabayyani. Wato sai su kafa hujja dan sabo, wato waɗanda yake nan yana da wato wani buga misali ne na mummunan halin kafirai bayan bujire ma Allah da suke da bujire ma ayoyin Allah da bujire ma wa'azi da izina da abin da yake gaba da abin da kuma ya wuce, daga nan kuma bayan wannan akwai sifar rowa tare da su. Sifar rowa tana ɗaya daga cikin ɗabi'un kafirai da yake hana su bin addini, don rowa tana nuni akan rashin san alheri ga bayin Allah, wanda duk baya san alheri ga bayin Allah to za ka same shi shi ne wanda yake zai hana ma kansa alheri, domin rashin san alherin nan zai sa hatta shi kansa ba zai ma kansa alherin ba. Rowar da suke yi kuma suna nema su kafa ma kansu hujja akan cewa rowar da suke daidai ce, kaga wannan ya fi muni. Da za ka yi rowa akan cewa na san ni marowaci ne da sauki, amma wanda zai yi rowa ya ce ai wannan abinda nake shi ne daidai abinda Allah ma yake so kenan, to kaga wannan shi ne ainihin ya zamanto shaiɗani. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha, ash-shaytan yana tsoratar da ku talauci yana umartar ku da al-fahsha. Al-fahsha anan kamar yadda malaman tafsiri suka ce shine rowa, yana umartar ku da rowa, to wannan shine halin kafirai. Allah yace a wannan ayar in aka ce musu ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku, aka ce musu su ciyar da miskinai daga abin da Allah ya ba su, ai kaga an danganta arzikin nasu ya zuwa ga Allah cewa Allah shine ya ba su, to sai su ce sai kafirai su ce nan Allah bai ce ba qalu, bai ce sai su ce ba, sai su fanta su a halin su da yake sanya su suke wannan ɗabi'ar shine kafirci, sai ce qala alladhina kafaru, sai kafirai su ce ma alladhina amanu waɗanda suka yi imani, domin alladhina amanu yawancin su sune miskinai kuma sune suke cewa sune suke wa'azi kan a ciyar a taimaka ma bayin Allah, to sai su kafirai sai su ce ma muminai yanzu ma ciyar da wanda in Allah ya so sai ya ciyar da shi, wato dan me za ku ce mu ciyar da waɗannan talakawa in Allah ya so ai sai ya wadata su,
dan me za a mayar da abin a hannunmu ga mahalicin nasu shi ya ciyar da su mana ya za ku zo ku ce mana su ciyar da su ai Allah da ya halice su ya san halin da suke ciki ku kyale su Allah zai ba su amma ta me za ku ce mu ne za mu ciyar da su to kaga wannan ita ce kafa hujja da mashi'ar Allah akan barin abin da yake alheri domin Allah madaukakin sarki haka ne masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shi yake tabbata abinda Allah bai so ba zai tabbata ba in Allah ya so zai ciyar da su in kuma Allah bai so ba zai ciyar da su ba to amma Allah madaukakin sarki ya sanya umarni da hani ya rataya su da abinda yake ya sanya ma kowane dan adam shine ya bashi ikon aikata alkhairi ya bashi ikon sanin menene alkhairi kowane dan adam ya san kyautatawa a cikin asalin fitrarsa kuma yana jin dadi yayin ihsani yana jin dadi ya kyautata in aka ce masa ya kyautata yana jin dadi domin shi kansa yana so a kyautata masa to yayin da ya danna wannan yayi amfani da yayi kafa hujja da kaddara kamar ya nuna inkarin hikimar da Allah ya sa a cikin tsarin halittarsa domin kaddara ba wanda ya santa ka sani cewar in Allah da Allah ya ce in da kuka ce in Allah ya so zai ciyar da su ai ba za ka san wannan ba sai yayin da kaga tukuna abin ya bayyana kuma Allah in ya tashi ciyarwa zai iya ciyarwa ta hanyar waɗanda su za su karbi wa'azin sai su su ciyar din sai Allah madaukakin sarki ya ciyar da waɗanda yake so ya ciyar din domin Allah shi yake juya zukatan mutane su yi abin da duk yake so kullun ina gaya muku misalin faran nan da ta makale a jikin wiper tun daga kura sai da aka je Jos ana zuwa Jos suna yin parking fara ta fadi daga jikin wiper sai a bakin kadangare kaga su abinda suka yi su ba su san suna yi ba nan kuwa sun kai abinci ne ga wanda Allah yake ciyarwa haka kawai sai kaga wata tsohuwa a inda ba wanda ya san sadaka kamar a Ingila sai ga wata tsohuwa ta fito da nama ko madara tana bi tana neman maguna ta ba su sha su ci haka Allah ya juya zuciyar kanta je ta yi to amma su waɗannan suna kafa hujja da kaddara akan kada su yi wannan ciyarwa kuma ku duba abinda aka ce musu anfiqu mimma razaqakumullah ku batar daga abinda Allah ya azurta ku wannan ya hada batarwa ta fuskar ciyarwa ta fuskar bayar da masauki a wajen zama ta fuskar biyama wato ta fuskar kamar kawarma da mutane tsananin bukatar su tsanani da suke ciki mafi sauki a ciki shine ciyarwa to so sai suka kafa hujjar ma kan cewa ciyarwan ma ba za su yi ba ballantana su batar akan sauran abubuwa ballantana su ba da kudin haya ballantana su dauki nauyin asibiti ciyarwa ma wanda take ita ce basic ita ce asali sai su ce ai in Allah ya so zai ciyar da su wato ba za su yi ba har suna cewa ma waɗanda suke ce musu su yi ai suna cikin bata mabayyane wannan ya nuna tsananin wato rowar kafirai kuma rowa tana ɗaya daga cikin miyagun ɗabi'u waɗanda suke hana mutum bin Allah wanda daga cikin wannan su ne suke hana mutum samun saukar rahama a gare shi domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yarham la yurham duk wanda baya jin kai to ba za a ji kansa ba ba sa jin kai yadda yake za su bayar da taimako ga mutane kuma har suna kafa hujja da kaddara akan barin akan kin yin haka suna ganin kin ciyarwar rowar da suke da rashin jin tausayi din suna ganin wannan rashin jin tausayin da suke yi akan daidai suke to saboda haka su ma rahama ba za ta same su ba sai kaga to babbar rahama kuwa shine a jikanka ka gane gaskiya ka shirye zuwa ga tafarki madaidaici yayin da suka hana abun hannunsu kuma suke ganin suna da hujja akan wannan sai Allah ya hana su abinda yake suka fi komai bukatarsa ita ce shiriya Allah ka kiyaye mu to sannan Allah ta'ala ya ce
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ف فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
to ga fitta kuma baina aidikum din abinda yake gaban abinda yake gaban kowa da kowa Allah yace wa yaquluna mata hadha alwa'd kuma suna cewa yaushe ne wannan alƙawari da ake mana na tashin alkiyama yaushe ne za a yi shi ne in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya wato suna danganta fada musu da ake cewa akwai tashin alkiyama ƙarya ne sai su ce to yaushe ne suna wato isti'jali suna gaggauta zuwan sa sai Allah yace ma yanzuruna illa sayhatan wahida ba sa sauraron komai face wato tsawa guda daya ta'khuduhum da zata rike su da zata kama su wa hum yakhsimun alhali suna jayayya a tsakanin su wato suna cikin gafala na mu'amalolin su suna cikin musun su sun dimauce a cikin wannan a haka zata zo musu abinda kawai suke jira kenan to kun ga wannan ba amsa musu ba da kan cewar ga lokacin sai kawai akai wa'i akai narko ban tsoro to abinda yake gaban ku ba wani abu bane ba abinda kuke sauraro ba abinda suke sauraro su kafire masu inkari masu istihza'i domin wannan fadi da suke na cewa yaushe wannan alƙawarin zai zo ta fuskar istihza'i ne wasa wasa da izgili wasa da izgili ko a cikin darasin mu na farko na janyo hankali akan istihza kan cewa wasa ishara ne akan raunin hankali da karancin tunani da raunin tunani da wauta kuna gani duk wanda aka san cewa aka san shi da yin wauta ya ake da yin wannan izgilin ba shine ake cewa wawan sarki ba shine kuma ake cewa comedian duk wanda ya shahara da kan cewa wannan comedian ne ai ka san ba wanda yake daukan sa da gaske saboda komai nasa rashin gaskiya ne wasa ne ran da ya gaskiyar ma sai ce a wasan sa ne saboda ba wanda zai dauke shi serious to duk wanda yake dabi'ar sa haka take to wannan bai dauki rayuwa da muhimmanci ba bai san muhimmancin rayuwa ba rayuwa Allah ya halice ta ne da gaskiya mutuwa fa gaskiya ce ana wasa da mutuwa kana gani ana rayuwa ana mutuwa ana faduwa ana rashin lafiya kace rayuwa din nan abun wasa ce rayuwa comedy ce ai duk wanda ya mayar da rayuwa ta zaman to comedy ya mayar da kansa comedian to wannan ya nuna akan raunin tunaninsa da raunin hankalinsa clowns ba shine ko a ce musu clowns ko fools ko comedians to suna fadan wannan ta fuskar istihza'i ta fuskar izgili to sai Allah madaukakin sarki yayi musu raddi da abin da yake shine gaskiya ayi taqririn gaskiya cewa ga abin da yake gaban ku ma yanzuruna illa sayhatan wahida ba abin da suke sauraro face tsawa guda daya da zata rike su wa hum yakhsimun alhali suna kusuma a tsakanin su wannan itace wanda itace wannan tsawa itace hurawa a cikin kaho wanda za a yi ta za a hura a cikin kaho hura guda biyu ce a bisa sahihin magana hura wadda mutane za su razana sannan su mutu wadda wannan hurawar ita ce wanda tsarin al'adar tsarin halittar Allah za su canza rana za ta rasa haskenta idan shamsu kuwirat wajumi'a shamsu wal qamar a hada rana da wata duwatsu su rinka tafiya kamar angalala a dandake su kamar gari mutane su shiga cikin dimuwa sannan teku ya tashi kamar an turara shi kasa ai girgizar kasa ta rinka darewa gininnuka suna zubewa taurari suna faduwa to wannan ita ce nafhatul faza wa nafhatus sa'i ita ce wanda Allah ta'ala yace wa yawma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah wa kullun atawhu dafiri a ran da ake hurawa a cikin kaho sai wanda duk suke cikin sama da kasa su razana al faza sai su razana to sai an yi razanin illa man sha Allah sai wanda Allah ya so wanda Allah ya so Allah bai bayyana mana ba ko ba mu da hanyar sanin su amma kamar inda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace daga cikin wadanda Allah ya so akwai hurul in su suna aljanna su ba za su mutu ba dan ba a ce za su mutu ba suna cikin aljanna fa sa'iqa man wanda suke sama da kasa duk za su mutu illa man sha Allah akwai wanda ba za su yi ba domin kuma ba mu da hanyar sanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawakkufi dangane da annabi Musa yace za a hura a cikin kaho duk wanda ke cikin sama da kasa zai mutu sannan a sake hurawa ta biyu sai a taso ya zama to ni ne farkon wanda zan tashi sallallahu alaihi wasallam yace sai na ga Musa yana rike da al'arshi da wato madogara al'arshi yace to ban sani ba ya farfado ne gabani na koko yana cikin waɗanda aka yi masa afuwa saboda ya riga ya suma yayin da Allah ya tajalli ga dutse wa falamma tajallal rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa to ko wannan ne yasa shi da aka hura kaho bai mutu ba bai wato bai sumance ba saboda an yi masa afuwa da wasu man da yayi na farko tun a duniya yayin da ya ga girman Allah ya bayyana ga dutse to kaga an yi istithna in sa Allah ya ce illa ma fa fazi'a man fis samawati wal ardi illa man sha Allah ita ce kuma as-sa'iq ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون aka hura a cikin kaho sai duk wanda suke sama da kasa suka sumace suka wato suka wato suka suma rai ya fita daga gare su daga tsoro as-sa'iq shine kamar yanda lantarki yake yi ma mutum shi yasa larabawa ma suke kiran electric shock as-sa'iq al-kahraba'i wato tsorata da imauta ita ce za ta sa ran ya fita to ita ce dai guda daya thumma nufiha fihi ukhra sannan asqu ahura wa nuhurun fa idahum qiyamun yanzuru sai ga su suna tsaye suna zuba suna jiran ya za'i da su to wannan su ne huri guda biyu da za'i waɗansu malamai sun ce sau uku za a hura kamar yadda Ibn Kathir ya tafi a cikin tafsirinsa kuma yake ra'ayin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cewa akwai ita fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard akwai hurawa a kaho da za a shiga cikin razani shine mutane su imoci sannan a sake hurawa to sannan wannan hurawa ta biyu shine sai a mutu sannan a hura ta uku bayan mudda tsakaninsu 40 kamar yanda yazo a hadisin Abi Huraira a cikin Sahih Muslim aka ce ma Abu Huraira 40 wa yawman yace abaitu naqi 40 shaharan yace abaitu naqi 40 sana yace 40 aman yace abaitu naqi ba a san 40 din me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da muddar ba muddar tsakanin mutuwa da kuma hurawa wanda ita ce ta tashi daga cikin kaburbura to dan sai suka ce hurun guda uku ne was sahih guda biyu ne dan al faza was sa'i guda daya ce haka an bitan su yazo a cikin hadisin sahih muslim amma hadisin da yake cewa huri uku za a yi hadisi ne da'if wanda su ibn al-arabi suka dogara gare shi suka tafi akan cewa sau uku ake hurawa a cikin kaho sau biyu din nan shine mafi rinjaye shine abin da imam al-qurtubi ya rinjayar a cikin at-tadhkira fi ahwal al-akhirah kuma su malamai daga cikin malaman mu na zamanin nan
malamun malamanmu irin su Sheikh bin Baz da Sheikh al-Uthaymeen suka rinjayar so biyu ne za a hura a cikin kaho to na farkon ita ce wannan sai hatan wahida kuma mai hurawa a cikin kaho din nan mala'ika ne ina da cikin mala'iku da ambaton su yazo da suna a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Israfil wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'ar dare yake cewa Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil kuma yazo a hadisi mala'ika Jibril yana damansa mala'ika Mika'il yana hagunsa kuma a yanzu dinnan ya kama kohan ya sa a bakinsa ya kasa kunne ya daga kansa yana gani yaushe za umarce shi ya hura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya zanni intu alhali ma abucin kaho ya lunkuma kaho ya sa a bakinsa ya kasa kunne ya daga fuskarsa yana jira ya ga yaushe za a umarce shi ya hura to wannan ilimi baka da hanyar da zaka san shi sai ta hanyar wahayi sai ta hanyar abinda Allah ya sanar ga as-sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa wanda bai san ƙarya ba wanda yafi kowa kin ƙarya ya bayyana mana cewa ƙarya ita ce take kaiwa zuwa ga wutar jahi dan haka wanda yake bayyana wannan ya za a iya zamanto makaryaci kallawa hasha to in kana sauraron wani ilimi ya zo maka daga masu cin Nobel Prize to haka zaka mutu da kai da masu cin Nobel Prize sai ka je kaga gaskiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa wani lokaci suke wani zane wani lokaci a cikin Time magazine sun taba yin wannan wani shekaru da dama da suka wuce wai aka nuna masu binciken science suna ta kokarin hawa kan dutse suna hawa kan dutse can karshe sai suka ga malamin addini a sama wato duk abin da suke kokarin su sani suna ta kokarin su sani daga baya za su ga gaskiyar da suke nema masu addini tuni tana wajen su an sanar da su saboda wannan abu ne wanda yake baka taba sani ba sai da yana daga cikin kamar yadda Allah yake cewa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wannan yana daga cikin labarukan gaibi da muke sanar da shi ya zuwa gare ka to Allah ta'ala ya ce wannan wato tsawa za ta rike su alhali suna husuma wani ya buje yaji ana ciniki wani ana kokarin an gaisa an yi safka za a sa hannu a lokacin nan shikenan sai al'amarin Allah ya zo fala yastati'una tawsiya ba za su iya yin wasiya ba sai wannan abinda muka bari ayi kaza da shi fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un ba kuma za su iya komawa ya zuwa ga iyalansu ba sun riga sun fita gida babu zancen su ce bari su koma su dauko kayan su bari su koma su tanadi bari su koma su shiri babu wannan lokacin bal mutuwa za su a inda wannan tsawa ta riske su to wannan ita ce nafhatus sa'iq kuma ita ce nafhatul faz' wa nufiha fi sur kuma aka hura a cikin wato kaho fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun sai ga su suna fitowa cikin gaggawa min al-ajdathi daga cikin kaburbura shi wannan ita ce nafha ta biyu ita ce nafhatul hashr huri da ake yi domin a fito ya zuwa ga hisabi sai mutane duk sai a fito daga ko ina daga bayan kasa da wanda ma aka jefa shi a cikin teku da wanda ma aka sa tokarsa aka kona shi aka yada aka wawwatsa duk tokar haka za ta tattaro ta zo sai ya fito daga inda Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya fito ana fitowa kuma sai ai gaggawa ila rabbihim ya zuwa ga ubangijinsu shine yansilun ai suna fitowa suna silalowa cikin gaggawa domin kowa daga ya tashi sai fuskanci jiha daya ba sai an gaya maka inda zaka tafi ba zaka ce ina za mu ba zancen tambaya kace ina zaka ji al'amarin imor ya isa saboda mutane za su tashi haka za su tashi loba haka za su tashi tsirara har Aisha take cewa ya Rasulullah maza da mata su tashi tsirara wato suna kallon juna yace ya Aisha al'amarin ya fi wannan tsanani qalu ya wailana sai su ce ya halakar mu man ba asana min marqadina wane ne ya tayar da mu daga baccinmu wato daga wurin baccinmu ko kuma daga baccin namu ya zamanto shi ne ai daga wurin baccinmu shi ne daga kaburburanmu domin sun ɗauki kabarin wajen bacci ne domin tsakanin hurawar da aka yi da aka mutu tsakanin hurawar mutuwa da kuma tashi na ranar alkiyama akwai bacci wanda za a yi. Amma waɗanda suke ba a cikin wannan ba, wanda suka mutu suke cikin rayuwar barza, kafirai, ai su ba su ga bacci ba, suna cikin azaba, suna cikin azaba. Amma ɗan wannan fatara ɗin bacci ne za a yi, wanda tsakanin buhurawa ta farko da hurawa ta biyu, to shine idan aka tashi sai kowa ya ce waye tashe mu daga cikin wannan bacci namu.
Hadha ma
wa'ada ar-Rahman, shine sai Allah ya ce wannan shine tashin alkiyama da Allah ar-Rahman ya alkawari sa. Wa sadaqa al-mursalun, kuma manzanni sun yi gaskiya nan abinda manzanni suka zo da shi kenan su gaya mana. Ba su zo da physical equations ba, ba su zo da chemical da chemical reactions ba, ba su zo da dukkan waɗannan abubuwa ba, amma sun zo da abinda yake shine gaskiyar gaibu na abinda aka boye mana, amma kuma za mu ganshi ranar alkiyama. Aka ba mu hankali mai amfani da ayoyi da manzanni suka zo mu gaskata su, domin mu gaskata al'amarin Allah. In kanat illa sayhatan wahida, ba za ta kasance, bata kasance ba face hurawa tsawa guda ɗaya. Fa idza hum jami'un ladaina muhdharun, sai ga su gabaki ɗayan su ana halatto su a gaban mu, inji Allah. Wato daga an yi wannan saiha din, to shine za a shine ita ce saihatul hashr. Al-hashr din shine tattarowa, shine jami'un ladaina muhdharun, dukkanin su tare suna masu halartowa a gaban mu, shine al-hashr din. A tattaro su su halarto a wuri ɗaya, wanda wannan wuri dukkanin halitta tun daga farkon halitta har ƙarshe, da ma dukkan sauran halittu ba bani Adam ba kawai, domin har su ma dabbobi da dukkan halittu haka duk za a tashe su, su ma sai an yi musu hisabi. Ganin Allah yana ganin kowane ɗaya daga cikinsu, duk yawansu, kuma magana guda ɗaya magana Allah duk suna jinta. Ba wanda zai ce bai ji ba, ba wanda zai ce ba a gan shi ba. Kuma wuri ne wanda yake total maƙil, la tara fiha iwajan wala amta, ba ka ganin karkata, ba ka ganin tudu da kwari, ballantana ka ce za ka shiga ka lotso. To sai Allah ya ce fal yawma la tudlamu nafsun shay'a, to a wannan rana wata rai ba za a zalunce ta da komai ba. Adalci, gaskiya, ba zalunci, ba wani wata rai ba za a zalunce ta da komai ba. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, ba za a yi muku sakamako ba sai da abin da ku kasance kuna aikatawa. Wannan shine adalci, wannan shine gaskiyar da dan ita ne Allah ya halitta, dan ita ne Allah ya halitta. Babu alfarma sai ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin a yi musu alfarma, su ne masu shafa'a. Amma babu zancen cin hanci, ba rashawa, ba cewar a sunna bayan ba wanda ya gani, babu zancen kan cewa suwa za mu je mu samu. Hadisai sun zo sun bayyana wannan tashin alkiyama da kuma ayoyin alkur'ani ga sunan tili. To wannan shine abin da yake gabanmu, wanda Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydihim wa ma khalfahum, in aka ce musu ku ji tsoron abin da yake gabaninku, wannan shine abin da yake gabanmu. Duk wanda bai yi ba a yi tashin alkiyama da shi ba, ba a hura bai mutu ba lokacin tashin alkiyama, za zai ji kururuwar tashi daga kabari, zai zo ya same shi. Su waɗanda suke cikin kabari su kam ba su ga wannan razani da tashi da fitar rai ta ganin abin da yake faruwa na tashin alkiyama ba. Amma su mata su fitina a cikin kabari tana nan, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan waɗanda suke cikin kabari za a fitine su irin kwatankwacin fitinar Masihu Dajjal wadda ake ma waɗanda suke a bayan ƙasa. Allah ka amintar da mu. Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله منا روقانك لافيا ده زمان لافيا. الله كافي منا كراكرمو. الله كافي منا ذنوبمو. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت.
اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا. أقيادين يا وجه تكي فسكنت رحيهوا من روقنك الله كسوكي تلافيا الله كسات حيه لافيا الله كسنشي تارد إيتا الله كاومة سوكي أكن سنمين دتكي تكي الله من روقنك دو وان دسكي تكين سنني الله كاومة سوكي وان دسكي تكين كنشي الله كاومة يلوا وان دسكي تكين داموا الله كياي مسو الله كتيمكي مكدكي تيمكو أكمو الله كيمن شري كدكي شري أكمو الله كبام نصرا كدك بعد نصرا أكمو الله كبام نصرا أكم وان دسكي تشوشيمو الله كبام زمن لافيا ya da kwanciyar hankali. Allah ka shiri shugabannin wannan al'umma, Allah ka shiri ƴan siyasa ya zuwa ga abin da zai kyautata layuwar al'umma da abin da zai kyautata jama'ar wannan ƙasa. Allah muna roƙonka ka kyautata ka inganta tattalin arzikin mu. Allah ka yaye wannan tsanani. Allah ka saukar mana da hauhawa farashi da muke fama da shi. Allah ka ciyar da mayin wata a cikin wannan al'umma. Allah ka saukar da rahama daga gare ka. Allah ka amintar da tsoron da muke ciki a wannan ƙasa tamu. ƴan uwanmu kuma na Falastin da aka sanya musu takunkumi suke cikin azaba da tashin hankali. Allah ka yaye musu. Allah ka ba su nasara akan abokan gabansu. Allah ka yi mana maganin sharrin waɗannan Yahudawa. Allah ka dakusar da kaifinsu. Allah ka karya ƙarfinsu. Allah ka saukar da azabarka akan su. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.